بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau sha tara ga watan Ramadan, hijirar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara ta 1441, wanda ya daidai da 12 ga watan Mai shekara ta 2020 miladiya. Za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a suratul Nisa'i. Za mu tashi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, kada ku bayar da dukiyoyinku ga wawaye a masu karancin hankali, wanda dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku ku zama masu tsayuwa a kansu, amma dai ku azurta su daga ciki, wato ku baciyar da su daga ciki, kuma ku tufatar da su, kuma ku faɗa masu magana mai daɗi. A nan wajen malamai wasu suka ce ana nufin sufaha dai waɗanda suke akwai amanar dukiyarsu a hannun waliyansu, kuma suna da ƙarancin hankali, wanda yake ba su da iya dabara kasuwanci, ba su da wayau na iya fahimtar abin da zai zama mai amfani gare su ko mare amfani gare su. Wasu malamai kamar Sa'id ibn Jubair suka ce a'a, ana dai nufin dai shi marayan ne, an kira shi safih kawai a nan da suna ne, amma ba ana nufin shi safihi ba ne, ana nufin dai yana da ƙarancin hankali tun da yaro ne. Wallahu alam. Amma dai muhimmin abin da hukunci yake shi ne da maraya da shi safihi dukansu suna da wani nau'i na hajr a kansu. Maraya saboda yaranta, shi kuma safihi saboda ƙarancin hankali. Malamai suka ce a nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tutu sufaha amwalakum, a can wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa atul yatama amwalahum. Wannan ma yana cikin abubuwan da suke nuna mana dukkan ta'biri na Alkur'ani mai girma. A lokacin da za a bayar, wato inda dafi, lokacin da ya zama yanzu ba su kudin su za a yi, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kudin su, wa atul yatama amwalahum, yanzu ba su za ku yi abin su, sura ku ba su kudin su cikakke, sun riga sun kai munzalin balaga, sun kai shekarun da rush, saboda haka za a ba su haƙƙin su ne yanzu, sai Allah subhanahu wataala ya kira shi dukiyar su. Amma lokacin da yake hannunku zamanal wisaya, lokacin da kuke yake karkashin wasiccinku, yake karkashin kulawanku, sai Allah subhanahu wataala ya kira shi amwalakum. Saboda mene? Saboda Allah yana son ku kula da wannan kuɗin kamar yadda kuke kulawa da naku kuma dukiyar. Duk a maslahan da kuke nema wa dukiyanku, da yadda kuke tunanin dukiyanku ya hauhawa, da yadda kuke son ku kiyaye shi, to ku kiyaye dukiyansu kamar haka, sai aka kira shi dukiyanku a wannan marhala. Domin wannan marhalan dukiyanku ne, domin yana cikin, kamar yadda muka ce, yana cikin hajj. Idan aka ce hajj, watan ya zama mutum yana da dukiya, amma wani dalili ya sa ba za a bashi daman amfana da wannan dukiyan ba. Galiban dalilan kala biyu ne. Ko dai ya zama dalili ne na hana shi tasarrufi akan azza'id al-thuluth, fatan abin da duk ya karu akan 1 bisa 3 shine kamar mara lafiyan da yake kwanciyar shi lafiya kamar hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas da muka sani as-sulusu was-sulusu kathir ba zai iya tasarrufi watan ba zai iya wasiya da fiye da 1 bisa 3 ba zai iya tasarrufi da fiye da 1 bisa 3 dukiyarsa ba haka ita ma matar aure a cikin lokacin cikin karkashin mijinta ba za ta tasarrufi da fiye da 1 bisa 3 babu yardan mai gidanta ba to haka akwai nau'i kuma na hajr wanda shi kuma hajr ne da yafi wannan za a hana mutum tasarrufi a cikin dukiyar da yake nashi ne ba zai yi tabarru ba zai kyautar da wannan dukiyar ba zai bayar da abin da ya wuce bukatun qut ba wato ba zai dauka ya ba wani abin da yafi bukatun shi na qut ba ba ma zai yi wani siyayya wanda yake ba maslaha ne gare shi ba idan siyayyan maslaha ne gare shi wasiyin shi zai ijra'insa amma idan ba maslaha ne gare shi ba wasiyin sa zai hajirinsa akan dukkan tasarrufin sa wannan sun hada da yaro karami kaga har da maraya kenan kafin ya kai shekarun balaga da mahaukaci da safihi da muflisi mutumin da yana da kudi ana bin sa bashuka yana da harkoki kuma yazo ya zama bai da kokabo a wannan yanayin to kaga dole dukiya abin da ya rage ko gidansa ko wani abu za a yi mashi hajr akai ba zai yi tasarrufi a cikin sa ba haka kuma raqi kwatan su dai biyar wadannan duka su akwai hajr na tasarruf da ma'al al-zaidi au bima zada al-qut akan su sabanin wadancan guda biyu to shi ma dai wannan safihi akwai idan aka ce safi shine kamar yadda muka ce mutumin da ba ya da irin wayau na dabaran sarrafa kudi ba zai iya sarrafa kudin sa ya juya shi ba ana masa wayau ana yawan masa dabara a cikin dukiya ko da yake Imam Malik yayi akwai magana a cikin mazhaban sa ko da yake masabani ne na cikin mazhaba sun saba da shi da Ibn Qasim a cikin mas'ala wato shin safihi kafin ai masa hajr dinnan yana da haƙƙin tasarrufi a tasarrufin da yake a cikin kudin sa za a ijazan wannan tasarrufin kaman kasuwancin da yake da sauransu ko ko a'a ba za a ijaza ba Imam Malik a wajen sa kafin hajr za a ijazan duk tasarrufin da safihi yayi sawa'un da maslahansa ko babu maslahansa a ciki sai dai Ibn Qasim ya saba da shi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wani mutum wanda ya yanta bawansa kuma ya zama bai da komai sai wannan bawan kuma yana da karancin hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar mashi da bawan cikin zimman sa ya hana yantarwa din saboda cutuwa ne gare shi kuma yana da karancin hankali amma Abu Hanifa da Nu'man ya saba da Imam Malik anan shi a ganin sa watan ba a ce mutum safihi a matukan ya kai shekara 25 shi a wurin sa inda mutum ya kai shekara 25 dalilin sa shine wai mutumin da ya kai shekara 25 ya kai ya zama kaka saboda zai yuyu kamar yanda muna yawan fadi a irin tsakanin shekarun tsakanin Abdullahi ibn Amr ibn al-As da mahaifin sa Amr ibn al-As shekara 11 ne kawai saboda haka zai yuyu tsakanin uba da daya ya zama shekara 11 ko 12 ko 13 shi ma tsakanin shi da wani dan nasa ya zama wannan adadin saboda haka ga shekara 25 zai iya zama kaka shi kuma a ganin sa bayan da za a ce wa mutum a shekara 25 bai sami rush ba bai da hankali ba saboda haka shi a wajen sa ba za a yi masa hajj ba gaba ɗaya mutlaqan in ya kai wannan shekaru wannan dai za mu ci gaba da bayanin sa a yanzu za ta zo insha Allah wala tutu sufa amalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama watan dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku ku ne masu tsayuwa akan wannan dukiyar warzuqhum fiha amma ku ciyar da su ku ba su abin da za su ci waqsuhum ku tufatar da su kada ku bar su cikin kazanta wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku gaya musu magana mai dadi anan wa qulu lahum qawlan ma'rufa kada ku rika kiran su ba za a ba su kudin su ba saboda su safihai ne kaga har mutum yana cikin watan wanda ba ya da ba zai gane me ake gaya masa ba amma Allah subhanahu wataala ya hana ai muhataba da shi da abin da zai zama akwai tajrihi da abin da zai zama akwai cutarwa a cikin kalmomi a zabi kalma mai kyau shi Allah subhanahu wataala kalma mai kyau haƙƙin Allah ne akan bawa wannan yana cikin abin da mutane da yawa suke kuskura fahimtan sa shi magana da kalma mai kyau ba ciniki bane da idan wani ya gaya maka magana mai kyau kai kuma ka gaya masa mai kyau in ya gaya maka mara dadi kai kuma ka gaya masa mara dadi fadin magana mai kyau haƙƙin Allah ne akan ka Allah ne ya fardanta maka ka fadin magana mai kyau sawa'ul mutum ya gaya maka mai kyau ko ya gaya maka mummuna bal idan ma ya gaya maka mummunan lokacin ne Allah subhanahu wataala ya ce ba da mai kyau yake son ka mayar masa ba a da mafi kyau yake so ka mayar masa a wannan yanayin idfa billati hiya ahsan fa idal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazin azim saboda haka dai a kullum mutun ya san cewa shi fadin magana mai kyau sadaka ce kuma fadin magana mai kyau imtisali ne da umurnin Allah subhanahu wa ta'ala ba wai wani wata minna ce kake yi wa mutum ba a biyayya ne ga umurnin Allah tsakaninka da Allah ba wai in mutum ya gaya maka magana mai dadi ka gaya masa mai dadi ya gaya maka mara dadi ka gaya masa mara dadi to shi kuma ina rabon Allah a ciki kawai kuna rayuwar ku ce ta duniya yanda kowanne mutum ma sawa'un mu'mini ko ba mu'mini ba zai yi amma ba zai zama da rabon Allah watan an yi dan Allah ba sai lokacin da mutum ya gaya maka mai kyau ka gaya masa mai kyau ya gaya maka mara kyau ka gaya masa mai kyau ka zama idfa billati hiya ahsan kenan watan kai kai dan Allah ba tare da lura da shi me ya fada maka ba kai abin da kake fada masa wa qulu lahum qawlan ma'rufa ka ku gaya musu magana mai dadi in sun zo neman dukiyar su cewa kun rike musu dukiya kun hana su dukiyar su aina su ne ku ba su abin su ku lalshalashe su ku gaya musu magana mai dadi ku fada musu abin da zai kwantar da hankalin su haka har zuwa lokacin da za su isa lokacin za a ba su kudin su waftalul yatama na'am
وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل قل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله سبحانه وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح كو غدا واتمرايو هر إذن سوك كي شكرون أوري فإن آنستم منهم رشدا إذن كوكا فهمتشي وانسون سامي سنيا هنكد sun isa sun nuna sun sami cikakken hankali fadfa'u ilaihim amwalahum to ku ba su dukiyoyin su wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada kuma ku rika cin musu wannan dukiyar nasu watan da almubazzaranci koko kuna gaggawa ku karar da kudin kafin su girma dan kas su girma su sami dukiyoyin su wa man kana ghaniyan falyastafif wanda yake a cikin ku mai arziki ne to ya kame hannunsa daga taba dukiyar marayu watan dan kowane dalili ya zama mai kamewa amma kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan ya zama mutum daga cikin ku mai kula da marayan nan matalauci ne yana cikin hali na bukata to zai iya ci daga cikin wannan dukiyan amma ya ci da kula watan daidai gurgurdan abin da ya zama mashi dole yake bukata fa idza dafatum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim idan kuma za ku ba su dukiyar su kun zo ba su kudin su to ku sa shida wa kafa billahi hasiba Allah subhanahu wa ta'ala shine maishin dukkan bayi kuma wanda yake babban mai shaida akan dukkan abin da kuke aikatawa wato wannan ayan an ce ta sauka akan wa Thabit ibn Rafa'a da baffansa lokacin da ya so ya rike gadon sa magana dai mai tsawo a cikin malaman asbabu an-nuzul. Wato abin da dai ake nema shine idan aka zo wato maraya, dukiyar maraya yana hannun mutum, to ya rika tadribin wannan maraya, rika training dinsa, ya training ta hanyar misali, ya rika ba saka kudin kadan kadan a hannunsa, kar a dauki kudi da gaba daya da yawa a bashi. Idan kasuwanci ne ake so ya shiga, a dan rika bashi da kadan kadan, ana ganin ya zai kasance. Kila kafin a bashi ma a koya masa kasuwancin tukuna, a tabbatar ya iya gudanar da wannan dukiyar kafin a danka dukiyar a hannunsa. Hatta idan balagun nikaha a nan, kamar yadda malamai gaba daya suka ijma'i, shine yaran su isa shekarun bulugh. Shekarun bulugh kuma mun sani bulugh asalinsa alamomi ne. Idan wannan alamomin da kowa dai ya sani suka samu a tare da namiji, sawa'un namiji ko mace, shikenan balagan nikaha. Idan kuma alamomin ba samu ba, to shine sai ai amfani da shekaru. To anan ne malamai suka yi sabani, wasu ce 15, wasu ce 17, wasu ce 18, wato shekara na karshe, wanda idan waɗannan alamomin duka ba su bayyana ba har ya kai wannan shekarun, to balagan nikaha kenan ya kai shekarun bulo. Ka'ida, idan ɗa ya kai wannan shekarun, to ya fita daga watan ciyarwa da kulawa na tilas na mahaifinsa, ya zama babu tilascin kulawa da shi a kan mahaifinsa. Ko da yake wannan mas'ala ce wacce zai yuyu tunda ba gwargwadon zamani ne, wato a zamanin magabata, kamar yadda muke yawan faɗi, ɗan adam yana dogara ne da hannunsa wajen dukkan ayyukansa. To tunda yana dogara da hannu ne, akwai shekarun da in ya kai na ƙarfi, to shikenan zai iya zuwa ya dako ya sana'a, zai iya dako ya ci abinci, zai iya faskare ya ci abinci, zai iya kowane sana'a ya ci abinci. Amma kafin nan, to wajibin mahaifinsa ne ya ciyar da shi. Nan wajen akwai wata nukta muhimmiya wanda yake yanzu mawdu'i ne da ake tattaunawa, maganan almajirai da bara da sauransu, da yanda za a magance shi. Kamar yanda kullum muna faɗi, almajirai yara ƙanana, yaro ƙarami kafin shekarun balaga, wajibin mahaifinsa ne ya ciyar da shi. Wajibinsa ne, dole a tilasta shi, ba mahaifi ba ya da kowane uzuri da zai ki ciyar da yaro kafin ya kai shekarun balaga. Wannan wajibinsa ne. In ma za a karɓa da ƙarfi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Hindu umurni ta ɗauka daga dukiyar mai gidanta don ta ciyar da 'ya'yanta, wannan shari'a ya yarda da shi. Matukan akwai hali, ko yaya gwargwadon abin da yake da shi, dole ne ya bashi. Ba wani uzuri da zai hana mahaifi ya bai wa ɗansa abinci a wannan shekarun kafin ya kai shekarun balaga. Idan ya kai shekarun balaga kuma, to a baraganan yaron shine zai tashi ya je ya nemi abin da zai yi da sauransu. To amma yanzu mun sami kanmu kamar a ƙasarmu, da yawa daga iyaye mafi yawansu akwai rashin kulansu, watan sakaci, rashin damuwa. Wannan ba wai iyayen da ƴaƴansu ke tafiya bara bane kawai, ko ke tafiya neman karatun Alƙur'ani tare da shi su bara. Kusan za a iya cewa kaso mai girma na iyaye matalauta a ƙasarmu, ba zan iya amfani da percentage ba, amma dai kaso ne mai girma, ba abin da suke yi na ciyar da ƴaƴansu. Saboda haka, ko dai iyayen yaran mata su san yadda za su yi dabaran da za su yi yaran su sami abin da za su ci, ko kuma yaran su fita gari a wannan shekarun duk abin da ya samu, ko dai su kansu su yi baran su ma, yaran gari ne, iyayensu na nan suna tare da su, amma su fita gari su ma su kama bara don su sami abin da za su ci, ko su kama ƙananan sana'o'i. Don haka yaran da ake gani a gari suna bara, kila wanda suke makaranta aka kawo su daga wani gari ba su wuce rabin wannan adadin ba, kila rabi ko fiye da rabi yaran gari ne, saboda tsananin talauci. Shi kuma tsananin talaucin nan dalilai ne mabambanta, amma mafi bayyanan dalili shine rashin tsayuwan jagororin da Allah ya ɗaura musu amanan al'umma
rashin tashin su yi wajibin su shine mafi girman dalilin da ya sanya al'umma cikin wannan kayyankin talauci ko da yake ba shi kadai bane da dalilai da yawa kasashen mu dama kasashe ne al'umma masu yawa akwai talauci akwai koma bayan ilimi a wajen iya mutanen su kansu yanda za su tashi su makan su abin da ya kamata da jahilcin fahimtan cewa ai kawai ayi ta aure ana ta haihuwa wannan kawai tanaka huta kasaru fa inni mufawa tanaka huta nasalu fa inni mukafirun ko mubahin bikum al'umma yawm al-qiyama sai suka dauka kawai yawa ne irin yawan karmami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana duka wannan kurakuran suna nan amma su kansu in aka koma za a ga cewa rashin ilimi ne dalilin su to gefen waɗannan sai kamar yanda muka ce mafi girma shine wajibin hukumomi idan suka tashi suka yi wajibin su suka kai kayan more rayuwa karkara dan taimakon noma da ake ba talakawa ya isa hannun talakawan an nuna musu yanda za su amfana da shi ilimi an kai musu makarantun nan kauyukan su sun zama za su iya isa zuwa wajen da za su nemi ilimi a kusa da inda suke da makamantan dai duka waɗannan idan suka same shi to in suka dauki dan su suka kai shi wani gari suka ce ya je ya nemi ilimi a wani waje ya bara to lallai sun cancanci a kama su a kulle ma idan za a kama su a kulle ayi hukunci akan su domin ba su yi wajibin su ba dole ne su ba wannan dan abin da zai ci to amma ba su da wannan abin da zai ci kuma kamar yanda nace ba wai wanda suke karkara bane kawai har da dama daga wanda suke biranen ma a irin wannan yanayin abin sha'awa da dayawa ba su mai da hankali zuwa gare shi ba mafi yawan masu tasowa daga karkara ma su zo suna kanana suna barace barace suna dan su ci abinci da sauran saboda iyayen su ba su da shi malaman su kuma ba za su iya ba su dukkan abin da suke bukata ba mafi yawan su da sun kai wannan shekarun balaga ta ida balagun nikaha da sun kai wannan shekarun zaka samu su ne masu a chaba a gari su ne masu yankan farce su ne masu baro daukan baro suna sana'a su ne masu tallan kananan abubuwa na sana'o'i su ne mafi yawan kananan sana'o'i da ake yi zaka samu kila 80% ko kila fiye ma da 80% masu yin su sun zo ne asali karatun alqur'ani saboda sun sami tarbiya mai kyau a wajen malamin su da suka kai shekarun dogara da kansu sai malam ya ce to yanzu ba za ku dauki kwano ku je ku ce za ku dauki kowa ba da rauni ne yasa har za ku je ku bara amma yanzu tunda kuna da karfi to ku yi sana'a dan ku rike kanku zaka samu mafi yawan masu sana'o'i su ne a lokacin da ƴan uwansu wanda ba su zo wannan irin yanayin sun sami irin wannan tarbiyyar a hannun malamai ba zaka samu suna can a karkara su ne ƴan daban siyasa su ne ƴan banga su ne mashaya wasu su ma sun fada harkan kidnapping da sauran munanan kazantattun ayyuka da yawa daga waɗanda suke waɗannan abubuwan in ka same su zaka samu ba su san ko Fatiha ba za su iya karantawa ba dan ba su sami irin wannan tarbiyyar da waɗancan almajiran da aka yi tarbiyyar su suka zama masu sana'a daga baya ba saboda haka kamar yanda muke faɗi ko da yaushe dai ciyar da yaro wajibin mahaifinsa ne kamar yanda Allah subhanahu wataala ya daura masa amma shi ma mahaifin nan yana da shi ma waɗansu wanda shi ma akwai haƙoƙinsa a hannunsu to kowa dole ya ada'in nashi wajibin maimakon nuna yatsa da zargi kowa ya tashi da wajibinsa shine abin da Allah subhanahu wataala ya umurne da shi hatta idan balagun nikaha idan suka kai shekarun aure shine wannan shekarun balagar fa in anastum minhum rushdan idan kuka ga a wannan shekarun sun sami hankali suna da hankali suna da fahimta za su iya tasarrufi da dukiyansu to fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su kudin su anan wajen gaskiya wato kamar yanda na fara fadi a zamanin baya mafi yawan mujtama'at yawanci mutane da hannu ake aiki so that da an kai shekaran balaga mutun zai iya yin wani abu amma yanzu mafi yawan yaran bariki yaran da suka tashi a tsarin boko da sauransu zaka samu yaro bai zama muahhal ba bai kai watan wannan fa in anastum minhum rushdan ba sai ya gama tertiary institution wanda kuma akalla ana gama tertiary institution daga shekara 20 da wani abu saboda haka zamu iya cewa kila Allahu a'lam ni ban yi san ijtihadi cikin wannan mas'alan ba amma kila malamai za su iya cewa to daga yanzu wajibcin ciyar da da akan mahaifinsa ba zai dauke ba sai yaro ya gama wannan tertiary institution din dan yanzu da kwakwalwa ake neman abinci galiban ba da hannu ba. To tunda da kokolwa ne, to kokolwan nan ba ta zama ta kai shekarun da za a ahala ta dan ta nema wa kanta sai ta kai waɗannan shekaru. Da haka dai in ta kai kamar yanda Ibn Abbas shi ya fassara rushd din nan akan ya zama mutum yana da watan shari'a, yana da tarbiya, yana da halaye mai kyau. Sannan kuma zai iya hankalin shi na da kyau, yana tunani mai kyau, sannan kuma yana iya kiyaye kuɗi. Wasu sun ƙara da addini, ya zama mai addini, ya zama mai hankali, ya zama kuma zai iya juya kuɗi. To amma Abu Hanifa gaskiya ya saba da duk malamai a cikin wannan matsalan, yana ganin cewa ko da yaron ya fi kowa fasikanci da fajirci a duniya, in dai ya kai wannan shekarun, wabtaluliya ta mahata idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan, a wajen shi in dai ya kai shekara 25 kamar yadda muka faɗi a baya, shi kenan ya zama rashin, ba dalilin da za a ci gaba da mashi hajar, dole ne a bashi dukiyansa kowane iri, ko da zai je ranan a rana ɗaya ya ƙarar da dukiyar a wajen lalata da fasadi ne, ba ruwan kowa a bashi, shi yasa ma aka ce a sa shaida. Amma wajen Imam Malik gaskiya bai tafi tare da wannan fahimtar ba, kuma fahimtar Imam Malik tafi asali, saboda yana cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala shar'i biyu yasa, ba shar'in shekaru kadai ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shar'in shekaru da shar'in hankali, saboda haka wa shari'a, saboda haka sai waɗannan sharuɗan sun haɗu. Ko da ko zai kai shekara 50 ne, in dai bai sami rushd ba, yana can yana gawaya, yana tambele, yana shiririta, yana abubuwan yara, to har yanzu bai kai rushd ba, dan haka ba za a bashi dukiyansa ba har sai ya kai wannan shekaru. Fa in anastum minhum rushdan, saboda Allah ya ce fa in anastum, ba idza balagudin kawai, fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum, ku basu dukiyoyinsu. Anan kaga Allah subhanahu wataala ya kira abin dukiya ne, saboda lokacin dafu ne. Wala taakuluha israfan wa bidaran an yakbar, kada ku ci rika cin wannan kuɗin kafin su kai shekarun girma din, ku dinga amfani da kuɗin babu tsari, babu tausayi, ba adalci, saboda ku karar musu da kuɗinsu. Malamai sun yi sabani akan halaccin wato shi waliyi mai kula da ko mai kula da shi wannan yatim, menene hukuncin abiyaci wani abu daga cikin wannan kuɗin. Wasu malamai suka tafi akan cewa zai iya ci gwargwadon abin da zai saddin ramak ɗinsa, wato idan ya zama yana cikin talauci, bayan da zai kama wa man kana ganiyan falisa wa man kana fakiran falya a kul bil ma'rufi, gwargwadon abin da zai ci ya saddin ramak ɗinsa, kuma ya zama ya suturta tufafinsa, al'auransa, to gwargwadon wannan zai iya ci daga cikin wannan dukiyar. Wasu malamai suka ce a'a, gaskiya kowannan ɗin ba zai ci ba sai dai bashi, dan haka su a wurinsu wannan cin da shari'a ta ce ayi sai dai ya ci da matsayin bashi. Wasu suka ce a'a, abinda ake nufi zai iya ci kaman shanu ne, misali dukiya, kuma shanun nan suna fitar da nono, to ba laifi ya amfana da nonon wannan shanu. Nono ba wani abu ne, abu ne da dama Bularebe ya saba ma yana manufin makwabta da sauransu, ba komai. Haka ko kaman a ce dawaki ne da sauransu, zai je wani unguwa ko jaki zai hau wannan abin hawa, watan ko wani abu dai wanda yake amfani da shi ba zai rage kimarsa ba, to irin wannan zai iya amfana da shi. Malamai dai gaba ɗaya sun yi sabani a cikin wannan, amma dai ta haqiqul qauli a ciki shine bai halatta a ci wannan dukiyar na maraya ba, bal wasu malamai suna ganin ta kowace hanya ma bai halatta a ci ba, sai dai idan ranta zai iya rubuta, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wala taakulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan, zuwa karshe. Dan haka kaga ashe bai halatta duk wani hanyar cin kuɗin wani da ba naka ba, matukan ba a ɗayan waɗannan hanyoyin da shari'a ta ambata ba ne, to bai halatta ba, dan haka ba za a yi ba. Ko da yake malamai sun tafi akan wa man kana ganiyan falyastafi wa man kana fakiran falya akul bil ma'ruf, suka ce abinda ake nufi idan ya zama matalauci ne kwarai, ba yadda yanda zai yi, to ba laifi ya ujra a cikin hidiman yaron, ya ce to shikenan wannan yaron da nake rike da shi zan rika daukan naira kaza ladan kulawa da shi wata, a yarjejeniya da sauran da sultan da sauran al'umma, kuma abu ya zama wannan wani abu ne, shine falyakul bil ma'ruf, din ya zama abu ne wanda ba a tsawwala ba, an tausaya, an kula da haƙƙin wanda ba mai kare haƙƙinsa in ba Allah ba, shine maraya, sai ya dauka ya ci. Zai ba ce to ya za a yi tunda haka ne shi talaka ne, a je wajen mai kuɗi kawai a yare ne shi mana, to Allah subhanahu wataala baya son ya rasar wa talaka shi ma da rabo a cikin kula da maraya domin da dama daga talakawa sun fi kuma samun daman ba yaro nagartaccen tarbiya ma'ana samun dama nace sun fi samun dama da dama daga masu attajirai sun shagala da dukiyansu shagalansu da dukiyansu ya sa ba su da lokacin komawa da hankalinsu zuwa ga wannan marayin da ke karkashin har ayyan da suka alfama da yawa suna rasa lokacinsu balle marayin da ke karkashin su wannan yana sa ba dole ya sami kulan da zai samu na janibin tarbiya idan a karkashin talaka yake ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya sa a ko me kudi ko talaka man kana ganiyan falyastafi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafatum ilayhim amwalahum fashidu alayhim idan za ku ba su wannan kudin ku sheda saboda galiban in yaro yana tasowa ya san dukiyarsa na hannun wani zaka ga unguwa da gari ana ta kananan maganganu duk wanda yake rike da marayu da sauransu in dai marayun Allah ya sa an bar masa gado za a ga mutane in riga ya sa sabuwa za a ce ai kila cikin kudin marayun can ne in mota aka ganshi da ita za a ce na marayu ne shi ma marayan mutane za su nemi su hada shi fada da wannan mai kula da shi din su nuna masa ai kudin ka yake ci ai kudin babanku ne da ya bar maku a bata zumunci a shiga tsakanin maraya mai tasowa da danginsa a nuna cewa sun cuce shi sun ci kudin sa da sauran wannan shine yace to idan zaka ba su wannan kudin nasu to ku kira shedu dan kowa ya san abin da aka ba ku lokacin da aka daura maku kula da su shine gashi yanzu kuke dawo da shi na dai bayani kasancewan dukiya a yanzu ba irin dukiya a wancan lokacin bane dukiya ne da yake yake fadi dukiyan takarda saboda haka ba zai yi ya zama shine za a aje ai amfani da arkam din shi ba akwai wata kaida muhimmiya a cikin wannan masalan wanda ko da yake ba a cikin nan take ba amma dai anan din ma ba laifi amfani da ita a amfana da ita kaidan sulusi wato malamai suka ce idan aka karbi dukiya kamar ranci sai karbi ranci a wajen mutum da naira sai nairan nan tana devaluing tana fadi darajar ta yana karyewa sai ya karye da yawa har karyewan misali ka karbi rancen nan naira tana daidai da naira 150 misali shine dala 1 sai ka zo biya lokacin ya koma naira 300 shine dala 1 to kaga ta karye da rabin darajar ta to anan tunda ta karye da rabin daraja sai malamai suka ce to in za a biya ba da figa za a biya ba da kima za a biya saboda karyewan yayi yawa da abinda aka rasa bai wuce sulusi bai yana cikin hududin sulus to babu laifi shikenan za a kallo za a yafe wannan ba za a damu da shi ba amma matukan ya wuce sulus to asulusu kasir dan haka za a kalli kima ne sai a ce to wancan kudin da ka karba a wancan lokacin ga abin da zai iya yi yanzu kuma ga abin da zai iya yi dan haka ga abin da zaka biya wallahi alam muhimmi dai shi ma dukiyar maraya kamar yanda muka bayani a baya za a kula masa da shi ta yanda ba za a bar shi ya zama kawai arqam ala warak baya da wani daraja ba an rasu an bar mashi naira 500 a 1978 ya taso ya girma za a bashi kudin sa a 2000 and 5 or 10 misali a dauki naira 500 a bashi kaga wannan kwata-kwata ba adalci bane an dai bashi arqam kawai amma ba su ne wannan kudin ba dan abin da wancan 500 za ta iya yi ba shine wannan 500 za ta yi ba ya zama ba a rike musu da ma'ruf din da Allah subhanahu wataala ya umurni ba lir rijali nasibun mimma tarakal walidan
irrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruda
lir rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda Allah subhanahu wataala yace maza suna da rabo a cikin abin da iyaye mahaifansu suka bari haka kuma ko makusantansu suka bari haka mata ma suna da rabo a cikin abin da iyayensu suka bari ko makutansan su suka bari a sawa'un wannan abin yana da yawa ko wannan abin kadan ne nasiban mafruda wannan rabo ne wanda yake Allah subhanahu wataala ya rubuta shi ya tabbatar da shi dole ne a baiwa kowa rabonsa wannan ayan an ce ta sauka akan Aus ibn Thabit al-Ansari ya rasu ya bar matansa da ƴaƴa kanana sai wasu abna'u amamihi ko wani ibnu ammihi yaso ya sai tsara akan dukiyansa yace ayya za a ba mace wacce kawai ba ta da wani rabo bata wahala ba ba ta da kaso a cikin wahalan da aka yi dan tara wannan kudin haka yara kanana da basu ba da gudunmuwa basu gogormaya basu ba da taimako ba wajen yanda aka yi aka tara kudin yara mata basu je yaki ba sun samu ganima basu gogormaya sun taya baba kasuwanci ba ya za a ba su kudi su dangi da suka wahala tare da shi su ne suke da rabo taje ta kai kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita iyalinsa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan dinda dai malami akwai maganganu da yawa akan sababin nuzul din to amma dai wannan ɗaya daga ciki ne kuma wanda ake ganin kaman mafi inganci muhimmi dai larabawa a jahiliya sun kasance akwai masu irin wannan al'ada ba su baiwa mata da yara kanana rabo daga cikin gado musamman idan yaran mata ne suna ganin ya za a yi a ba su gado shi yasa ake cewa wanda kaje yana zargin wani yanayi da sauransu to bai san inda aka fito bane da mutanen da suke zargin addinin musulunci akan haƙoƙin mata da sauransu lokaci ya riga kure mana insha Allah gobe za mu sami lokacin kila wannan bayanin gurgurdo da sun san asalin inda aka fito sun san wa idal mauudatu su'ilat sun san irin wannan yanda ake hana mace gado sun san mu'amalar da ake yi da mace to da kila sun gane matukan girma balle kuma babu imma da za a ce da a ce da abin fadi a cikin addinin musulunci sai dai a ce ya daukaka mace ya daura ta fiye da namiji ma ba wai addinin musulunci ya danna haƙƙin mace ba domin addinin musulunci muna yawan fada shi wato ba wai kawai addinin musulunci sanya mace ko da zaka ji ana cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ai ana nufin masu wahala da tsayuwa da aiki ne su kuma mata suna zaune suna hutawa addinin musuluncin da ya sanya mace ko da maganinta da za ta sha in ta sha magani ta je asibiti ya halatta wa a shari'a ta yadda mata ta baiwa namiji bil din wannan maganin ta ce to je ka biya tana yarinya har zuwa lokacin da za ta yi aure ko shekara nawa za ta kai kafin ta yi aure wajibin mahaifinta sabanin wancan na namiji da ya kai shekarun balaga shikenan ya zama bai zama wajibin mahaifinsa ya dauki nauyin rayuwarsa ba amma ita mace ko shekara nawa za ta kai a gidan mahaifinta wajibinsa ne ya waffara mata komai na bukatunta na rayuwa daga ran da ta taka dakin miji kuma to shikenan ya zama wajibin mijinta ya waffara mata komai na rayuwa duk abin da take bukata dole ya mata idan ma da za ta yi da aljuhunsa ta bashi bashi ne haka kuma idan ta tsufa aka kaddara mijin ya rasu ya batta da ƴaƴa to wajibin danta ne haƙƙin ta ba zai taba sauka a kan danta ta kowace fuska ba na taba fadi cewa misali zakka haƙƙin da zai sauka kamar yanda mu gani gashi in ya kai shekarun har za a iya kai bashi aka bashi zakka amma uwa da matar da ake aure ko da yake mata ma akwai inda za a yi falsafa a fado su maganganu amma dai akalla uwa dai ita ce haƙƙin ta mafi girma wanda babu hanyar da ciyar da mahaifiya da daukan dawainiyanta zai sauka akan ta ta kowace fuska har mahaifi akwai yanda za a yi haƙƙin mahaifi ya zama bai zama dole akan ɗansa ba idan ya zama kamar yanda muna yawan bayani misali mahaifin yana auren iyali mata fiye da daya bayan mahaifiyar wannan shi dan kaga ciyar da mahaifa ya sauran iyalin wannan mahaifin ba wajibi bane banda ciyar da mahaifinsa da mahaifiyarsa ko ko banda ciyar da shi da iyali ɗaya da zata affafa shi sauran ba wajibi bane amma ita mahaifiya babu hanyar da za a juya a ce daukan nauyin mahaifiya ya sauka akan ta saboda haka ita rayuwarta gaba daya cikin gata ne tun daga haihuwanta har komawanta zuwa ga Allah insha Allah za mu bar wannan ayan saboda lokaci ya riske mu za mu tashi gobe daga wannan ayan dai lir rijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka ji za mu bar abin da muka yarguna lokaci domin tambayo
na'am akramakumullah wannan yana tambaya yace menene matsayin mace wacce ta tsinci kanta a hali na tafiya aka tsaya ai sallah amma ba ruwan da za a yi sarki na istinja'i ya halasta ta bar sallar nan har sai an je inda za a sami ruwa
na gane to ai kamar yadda ka sani dai gaskiya ne malamai sun tafi akan saboda yanayin sun yi fadi ka san akwai abubuwa da ma'lumatul asbab watan hukunce-hukunce wanda za a ce shine kamar a ce maqulatul ma'ana kenan an ce ba za a yi kaza ba saboda sanin hukuncin misali an ce mace ba za ta yi istijmari bane saboda shi dutse ba zai iya tsarkake mabal dinta ba sabanin namiji dutse zai iya tsarkake mabal din shi to amma tunda kila ta za a iya samun tishu to kaga tishu zai iya tsarkake mabal dinta kenan sai ya zama makofin dutse sai ya zama istijmari gare ta duk da asali babu istijmari a cikin ta magabata kamar yadda mun san maganar sa Ibn Musayyab yana cewa mata su ne suke tsarki da ruwa saboda su basu saba ba a lokacin galiban abinda suka fi shine istijma din saboda rashin ruwan da kuma dai tabi'an kowanne halittar sa to anan sai ta ina ganin inda tishu ko wani abu za ta yi tsafta cikin ta da shi sai ta yi taimama ta yi ibadan ta saboda rashin ruwa amma dai magabata abinda suka tafi akai shine istijmani ba zai ijza'in ta ba amma dalilin rashin ijza'in saboda ba zai iya tsarkake mabal din nata bane kamar yadda muka faɗa na'am
akramakumullah wannan kuma yana tambaya yace menene bayanin hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ulama ummati ka anbiya ibni isra'il
gaskiya ban san shi ba wannan hadisin mun dai san shi kawai a matsayin maganan magabata amma ban san wani isnadi gare shi cewa hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
na'am wannan kuma yana tambaya yace menene hukuncin wanda yake supplying na kaban inabi zuwa ga kamfanoni da suke yin giya shin ya halatta wannan a shari'a
bai halatta ba ko kadan haramun ne shi ma sharik ne cikin zunubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin Abu Dawud da Tirmidhi la'anallahu fil khamri 'ashratan wa la'anallahu fil khamri sharibaha asiraha wa mu'tasiraha wa safiyaha wa jalibaha wal mushtariha wal mushtarat lahu haka duk wani wanda yake da hannu a cikin sana'antar giya Allah ya la'ance shi saboda haka shi ma da yake kawo inabi don kamfanin giya ya shiga cikin wannan la'anta mai kai dawa kamfanin giya don ayi giya ya shiga cikin wannan la'anta duk mai kai mai bada gudunmuwa cikin sana'antar giya ya shiga cikin wannan la'anan nan Allah ya kare mu na'am sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين